sun tsinci kansu a cikin matsalan talauci wanda zaka ga ciyar da wannan yaran zai zama musu damuwa ko in ce zai zama musu wani matsala ko barazana a cikin rayuwarsu inda ba su da karfin da za su kula da ƴaƴan da suke haifa kuma ba su da wani kamsasshiyar tarbiyyar da za su ba yaran su a irin wa'annan mutanen to gaskiya tazaran haihuwa ya halasta a gare su sannan kuma akwai jefi na biyu kuma iyalan da zaka ga ji masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki amma kuma cikin matan shi tana da matsala wata kin maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli ta kan sha wahala in ji ta samu ciki irin wannan mutanen su ma a rawa fahimtar tazaran haihuwa ya halasta a gare su amma kuma in kika shirye wa'annan mutane biyu wanda zaki ga kansu ce su suna haihuwa kawai ba sa san haihuwa ne ko wani abu dai na daɗin rayuwa gaskiya addini ba ta yarje musu da tazaran haihuwa ba kuma a shawaran da zan ba mata shi ne a duk sanda zaki yi tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne zauna ku shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa shekara ɗaya ne ko bayan shekara biyu ne ko bayan shekara uku zaki iya tsakaninki da mijinki ku yi wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yadda kuke yin shi to a haka ɗin ne za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti ɗin nan akan samu matsala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wurina abu mai kyau ne kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo mata illa wannan kuma ya zama kaman magana a ce dai kenan amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau yawanci illolin maganin ne ya sa mutane suke gudun shi misali kaman ni nan saboda ina da jiki to jikina yana da ban san yadda zan sa shi ba kaman tendency na retaining yana rike ruwa yana ƙara ƙiba nan da nan da wuri so in ji har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa saboda sai da na yi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo wa mutum ciwon suga ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan na yi magana da wani likita ne musulmi abin shi ya mun bayani guda-guda har ya bani littafi ya ce in ji in karanta in gani yadda abubuwan suke gurin dama ainihin a wuri na fa ni ban yadda da wani maganan shan magani ba amma dai ba da tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu dinnan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai at least in ta ba da tazaran kamar shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake so wasu suna iya bari shekara daya wasu bari shekara biyu shekara uku ni abun dai na Allah ne haihuwa na Allah ne saboda ni nan tun da na bar na yaye yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan ban taɓa shan magani ko da panadol bane wai akan ba da tazara kuma dai Allah dai bai kawo ba shine so kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata su maza ba su da matsala matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga cikin sin da ake sha da dai sauransu wasu ma ni ban sani ba so opinion dina dai kenan ni a wurina yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da kuma yaro ma yayi karfi ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba
assalamu alaikum sunana Fatima Shagari maganar family planning wato akwai kala kala amma mace mai lalura tazaran haihuwa magana da muke magana kenan mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake san shi karfi ne da ake tare mahaifa ko in ce roba ne yanzu da ake tare mahaifa idan ta sa wasu suna zubar da jini bai ta sa musu laulayi su ba mu ce maza su yi cikin laulayin ciki to idan mace tana da al'ada wanda yake tsatsatsatsat yana zuwa cikin kowane kwana 28 zuwa 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle shi wannan kamar carbi yake za ta iya amfani da shi amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da gudun gudunmawar shi ya wannan ɗin yana da amfani ƙwarai idan mai gida ya yarda a yi da akwai inda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma ɗin da sai idan mai gida zai iya yarda a iya da yarjejeniya tsakanin su sunana Fatima Malihi Masaya gaskiya ni a nawa ra'ayin na yarda da shi kuma ina yi dan na yi yara na uku shekara na kuma 11 yanzu zan cika
cika shekara 11 kenan da haihuwa ina da dan da ya cika zai cika shekara 10 ina da shekara 6 kuma yanzu ina da shekara 7 kuma ina da shekara 3 cikin da an yi tazara iyaka zara alhamdulillah saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mu jamu saboda ina da yawan laulayi ko ba dan yawan laulayi ba ma idan ina da ciki ba na iya yin abubuwa da yawa da nake son ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu abubuwan gidana da yawa sai wahala ta kaina nake kuma sai ina da kaman kusan ni kowa yawanci dai haka take in kana da ciki ka kanka kake so kin gani idan ka dau ciki wata tara ka zo ka haihu akalla ba ka san da dai in ka haihu ma shi ma wata uku biyar shida zuwa bakwai irin nan dai zaki ne miki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ba ya kare bane zaki shayarwa kika ga mu shayarwa kuma shi ma ka zo a dan kula da shi zai ya dan kai din munzulin da zai iya dan a dan yayi shi a dan yayi shi sa kamfa dan kaza dan kai kullin girman a samu dai a yi dai ana wara ai saboda gaskiya yana taimakawa sosai kin ma ki dan samu lafiyar jiki
ka jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu dai za mu leka birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tuntuɓi mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tazarar haihuwa
masararo barka mu da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da magidanta maza da mata da za mu tattauna da su akan abin da ya shafi tazarar haihuwa tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanenmu da kuma malamai bayan dai da aka samu cikakkun bayanai waɗansu sun ba shi goyon baya waɗansu kuma suka ci gaba da yi mishi mugun fassara amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan janganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karɓuwa amma ba mu san dalilai waɗannan matsayin magidanta za su bamu na yadda aka yi shi wannan shirin ya samu karɓuwa a inda kan suka fahimci ko amfaninsa ne ko kuma yaya ne dai za mu ji daga bakinsu malamai barkan ku da zuwa
barka da zuwa haka
to jiya an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne suke yin tazarar haihuwa amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwa wanda aka keɓance domin maza amma zan fara da maza ne tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shi ne namiji kuma za shin menene dalilan da ya sa ko karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa
wannan tambaya da kika yi a ya fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karɓi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki da ɓangaren addini tazarar haihuwa idan ka ce yau ba ka san tazarar haihuwa don gudun talauci shi ne babban illa a musulmai amma kuma in ka ce ba ka san tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara a kan shi wannan na ji malamai sun ce ba laifi ba ne masha Allah yawan zira'a da za ka tara ba su samu darajar da ya kamata samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata samu daga uwarsu ba kulawa to yana tashi ya zama kamar wani abu ne da ake ce mai aikin banza har Hausawa suka yi kari suka ce da haihuwa yuyun gara da ta kwakwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ya ki tsafta makarantar da za su je ba ba hali na addini ba za a je ba na zamani na bukku ba za a je ba a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ki idan kika shiga wani gidan kika ga yanda zira'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene da ita ma haihuwa an ce ba kauni a ce inda dadi ki ba ne take je ka ba sai inda wuya take
haka yanzu amma an ce haihuwa albarka ce kuma ko
albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uwa ko ke uwa in kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah akai Allah ya shirya su da wannan albarka ce babba amma muddin kattan kai fi ayan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a, babu boko, babu abinci, ba ikinjuru sun da cikin wannan shine babban illar da muke fuskanta. Kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwa aka yi ta baina-baina, to zaki ga ko a cikin gida ne ma matan ta ta haihu da yawa da ban take da wacce ba ta haihu da yawa ba.
Hanya faran ji wannan ko an shi gida yana goyon baya masu zuba hannun
wannan abokin da tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta. Shi al'amari na haihuwa ai daga Allah ne na daya.
Haka ne.
Sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gani za ka ga akwai arziki a wajen. Misali kasar shi duniya ba kasar da ta kai ta yawan al'umma, sannan ko duk duniya ba kasar da ta kai ta arziki. Duk kin ga mun kasuwancin ka sai kana ce maka sai
to amma mun ga ba ka ganin saboda su ba ma ta abin ya ta'azzara yawan jama'an nasu ya kai da suka kai ga ya san shi ai biyu mai za ka kai ga ai kai ko aka halitta wa ko wani
to ai abin da nake so ki gane ko kuma ce mutane su gane shi sun fara ne Yahuda ko sun zo musu musu kaka gida
anya China fara da daga cikin kasashen da ba a juya musu
ai ina ga miki wannan magana a nan kasar mu Najeriya duk gidan da ke da yin al'umma in kin ga gidan nan abin da lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da ko ba su hakokin su in kin kika zuwa haka ko to akwai matsala tsakanin uban da uwa
anya baran tambaye mace hajiya ta kin taba haihuwa kin san yaya ai yake tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa saboda kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba a naki fahimta menene amfanin da mace za ta samu idan tana tazarar haihuwa
eh to gaskiya kamar yadda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyar ta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi ta nemi ma yaran da ke gaban ta
ga kuma wani cikin
ba duka maza bane suke iya dawon su kira sadaukar da lokacin
da na tsakan a yanzu
akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su su san cewa matan suna bin doka yadda aka ba musu amma ni da gaskiya na ra'ayi zan so in yi tazarar haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukunna sai ka dakata to gaskiya ni dai ni na fi a ra'ayi na na fi son mace ta yi tazarar haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa ne gida saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa yaje yana da ke a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazarar haihuwa saboda yafi
to kuna ji dai ita wanda abin ya fi shafa wanda zai yi alhakin daukan cikin ta kuma haifa ta ba ku fitin cewa yana da amfani a cikin ta da lafiyar ta kuma ingancin yadda za ta ba miji kulawa da ƴaƴan ba gaba ki daya to a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duk an tsara cewa kana idan ma macen ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwan kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwan amma sai ku ci a macen ne kawai za ta yi kuma an ba ta yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne
hujja ne
to me yasa kace
abin da yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazarar haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka tsoma sai daga baya da ilimi ya ilimanta sai aka fito da namiza kuma a yanzu na tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazarar haihuwa da za a iya mana miji ba duk dai a kullum
wannan dai fadakar wanda ake gani
to ai har yanzu ga fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jinjini na mata zuwa wani lokaci a shekara biyu zuwa uku ana wayar ma da mutanen birane da mutanen kauye ku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da za ka iya dauka akan tazarar haihuwa ba mace kadai za ta iya tazarar haihuwa nan ba za ka iya yi kuma a yi ya fi amfani saboda menene ai ya fi amfani za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali a hankali Allah zai hanga maka ga yadda za ka yi amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bin kuma yana son tsari
yana son tsari idan arziki kuma ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi komai ana sai shi zama kadaran kada baina baina
to amma wai kai ka manta da iyaye da kakannin da suke son a haihu kudin nan da yawa na gona a kai na gona na tallata jisun talla na waye bi a cikin gida da ya cika a cikin dan an kana ka na bugun kirji kana ayana tawanin da biyan me yasa
masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa saboda su din da ce ana mutuwa da aure suka da su ne ma masu karban wannan abin da ya da saboda kirki mata irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na fili makaranta rayuwa ce aka yi ko da kudin ka ko ba kudin ka sai ka shekara 100 lafiya wannan har yi shekara 100 nan ba ta komai shan allura ba bai taba shan magani ba
saboda yawan shan cututtuka ne yanzu
masha Allah to kin ga yanzu babu yanda za a ce rayuwar mutanen da da mu da yanzu an ce wa Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nan su yau mu gashi ana gaya mana tuna a wasa kuna su ko can sai su daka 130
shi ya ce nan kuke mu mata kin huce kuna son ku huta kuna son jin dadin rayuwa saboda haka zalina haihuwa
ba batun jin dadin rayuwa bane yasa ake son a jin haihuwa kar ki manta
kun ci a tsare ce maganan haihuwa wato a dinga wani tazara tsakanin ku wanda
duk ba wai dan jin dadi ake so a tsare haihuwa ba kar ki manta babu magidanci ko magidanci da take so yau a ce dan ta dawo daga makaranta an kulo shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to dan kai dai so ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me yake maka wannan tsakani da Allah ya za a yi kin yi bacci ki ji dadi ai tunani idan ya maka yawa ga zira aka rasa ina zaka dita wani ciwon zai shiga ka
hanya ko mu bacci shi zai hada mun share ko
ina da shi na kai al'amari na wannan tazaran ko da ne bayani da zukan cewa gashi kashi ai mun tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin jira na ya faɗi kan cewa mutanen da suna yin ninka abin da muke yi to lalle mutanen da daban da na yanzu saboda yanzu in ba ka rage ma dan rayuwar ba za ka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazara nan yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an tunko zarin nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran irin na da ba wanda suke jin bari-bari yaran yanzu ba sa jin bari-bari in ba ka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce wani mutum kan kalbi zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da ba
su kuma tarbiyya ma
magana tarbiyya ma ta sannan kuma ga magana hadisi ga magana boko ga magana islamiyya da sauran rayuwa ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ya kai ya dauka akan mu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai wargwado to wallahi rayuwar ka zaka ji ta cikin sauki cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da baiwar Allah ke ce wanda idan aka tashi tazaran ke aka fi aikawa da abin wata ke ce daukar maganin ko kuma dabarun da ake yi na tazaran haihuwa ba ke jin ana cewa waɗansu matan suna tsoron shan saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illa da yake kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai kamfi ki allura ne ko kuma gani alluran ma akwai watanni kashi kashi ne da kuma kuma inda suke sa yake da illa sai dai gaskiya an mace ba su samu ciwon ne ko ba ko tuwo ne kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga makin kuma wanda za ta ci kayan masarufi ne tsada kin
ga akwai an kwanciya hankali a
to kin gani kuma gaskiya zaka so kai tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya bana da san kaya eh ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka sai kai garaje in huta mai da kuma ran jiki na
haka ne kuma kamar dan gwasa ai ma auga
yawa kin gani da yaje ga kai tsawas a waje gwara kai tsawas san tana jiki kuma in mu yanzu da in mun riga jamu da ƴaƴan mu sun zama kamar ƴaƴan agwaji su mu muna bayan su suna gaba kin ga ko dole mu tattauna su kuma dole kai tazara haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
wallahi kin ce mu
kamar saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda za mu ba binta dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da nayi
jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke-girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ruwa muna tare da malama Hawwa Marzain wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasu na mai da gure malama bismillah ta yi muke da shi yau
to salamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda ba mu yi tuwon dalayi daga Maiduguri tuwon dalayi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
tuwon dalayi
shi dalayin gari ne daga gero ake yin shi
ce shi ba ke da wani
kuna ne wani da kuna ce ne muna ce sosai ba kuwa tuwon dalayi idan kika nemi garin ki na dalayi to kika yi talgenta kika sa a wuta to zaki zauna ne a wurin shi nasiba baka tashi ba yanda za a aika tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji
to ai malama kaman kin dan hanzari kin ce daga jero ake yin sa ya ake sarrafa shi
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi
to
din ya gari ne to zaka zo kai zaka dama shi to kai ta gyan shi to nan fa shi din zaka yi ta juyawa ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba
to kenan da tauri ake da
tauri shi ake yin shi sosai so shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana kara kauri har sai ya zama yayi karfi so idan ya fara karfi zaka fara zuba mai mangyada ana tuka shi ana dan sa mai mangyada
tuwan ake yi to ban shi an fara yasa
a mangyada
to
yake sa mai to ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo yayi karfi ya zama tuwo to in yayi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san gilashi haka zaki ganshi
wato yana kalli
yana kalli
ni yan mutane na san shi
yana kalli sosai ma
to
wani ana tuwo kuma akan ci ne wasu ma jan daɗin shi wasu ma ban sai sun yi mishi wani miya daban ba sa su kan ci da miyan stew amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye miyan alayyahu haka
to miyan yakuwa
yau wa miyan yakuwa ko miyan egusi
ko miyan
haka wani lokaci ko miyan gyaɗa duk mukan ci da shi
to ana sawa miyan nama ko
kuma ana sawa miyan nama
to irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma
muna shirin zuwa Maiduguri ne na ga
tuwo ai ko ki garba ya kamata ki garba ya
ki tuwo ana ganin shi ne
ya kamata ki garba ya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo
zan taho miki da buhu ko kuma kula
yawa ai ko wani mutanen namu ba ai gara su zo su ci
su ga ina
ake sana da ji da ake sana ba ne roba irin nasu ba sai dai su furasi dan mu
to kula ne ka zo ba ki zo ga tuwon da lai
to gaskiya tuwon da lai kenan
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ci na gabatar da shirin Zahra Aminu Fagi da Daniel Brown ne daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa.